بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا ينقوى ولن دسكي كلمو كيثي كمسكي سورارمو da waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne daga nan number 7 Zobe Road dake nan garin Muciya a sabon garin Zaria a jahar Kaduna Najeriya wurin da aka fi sani da Najis Salafiya ko kuma ofishin Malam Albani Allah madaukakin sarki ya gafarta mushi a yanzu da kuke kallon mu da sauraron mu yammaci ne na Juma'a daren Asabar wanda ke daidai da daren 7 ga watan Rabi'ul Akhir hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina na da shekara 1440 wanda ya daidai da 14 ga watan Disamba wata na 12 shekarar Bature ta 2018 a yanzu da nake magana kimanin karfe 8:10 ne na wannan rana kamar yadda bayanai ya gabata sanarwa ta isa ga ƴan uwa cewa a yau a wannan lokaci akwai wa'azi da cibiyar ilimi da yada addinin musulunci kafin Malam Albani Allah ya gafarta mishi cibiya mai suna Darul Hadith Salafiyya wacce take a number 4 Madarkaci Road a gaskiya layout a Zaria a jahar Kaduna Najeriya ta shirya jeren giyar wa'azozi waɗanda suka fara gudanuwa tun daga yau a ɗazu karfe 2 na rana an gabatar da wa'azin mata gashi a yanzu a nan da ikon Allah wa'azi zai gabata wato wanda aka shirya wa maza sana a gobe idan Allah ya kai mu akwai wa'azi wanda za a gabatar a Shandarul Hadith Salafiyya kafin mu fara wa'azi ko na bayyana gabobin da na shirya wannan wa'azi a kai da taken wannan wa'azi ina addu'a ta musamman ga babban malaminmu shehinmu مربينا معلمنا والدنا أبو عبد الرحمن محمد الأول ابن آدم الألباني الله يغفر تامشي ina addu'a ta musamman Allah madaukakin sarki ya kai haske kabarin shi, Allah ya yafe kurakuren shi, Allah ya daukaki darajojin shi duniya da lahira. Ba zan manta da malamanmu waɗanda suka yi da'awa, suka karar da rayuwarsu, suka yi amfani da dukiyarsu da kuruciyarsu wurin ganin ilimi na sunna ya yadu a wannan yanki na Muciya, ko a wannan yanki na Sabon Gari, ko kuma a wannan yanki na Zaria ba. Ina addu'a ta musamman ga babban malami dattijan arziki limamin Ahlus Sunna Malam Hudu Shikaji, Allah ya gafarta mishi. Muna addu'a ta musamman ga mai wannan gida wanda duk sa'ar da Malam Albani ya tashi yin wa'azi a irin wannan wuri, yana mishi addu'a alajitata, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Za mu manta ba da ubanmu wanda ya bada gudunmawa kwarai da gaske da dukiyar shi da lokacin shi da rayuwar shi da duk abin da ya mallaka na ganin ci gaban sunna da yaduwar sunna ta yadu musamman a wannan gari na Muciya, ko a wannan yanki na Sabon Gari, ko kuma a wannan yanki na Zaria. Ba za mu taɓa mantawa da shi ba. Babanmu Alhaji Ali Tankifa, Allah ya gafarta mishi. Ba da jimawa ba, dan uwan shi kuma kanin shi, shi ma Allah ya mishi rasuwa, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Ba za mu manta ba da ƴan uwanmu, musamman waɗanda suka yi da'awa ta sunna, waɗanda malaman wato tarihin birnin Zazzau ba zai taɓa mantawa da su ba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki kokari da suka yi da ƙwazo da suka yi wurin ganin addinin musulunci ya ci gaba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ka haskaka kabarinsu, ka kai haske a kushewarsu, ƴaƴansu da zuriyarsu Allah ka sanya musu albarka. Sannan ba za mu manta da addu'a ta musamman ba, musamman ga ƴan uwanmu waɗanda muke tare da su na kusa da na nesa, waɗanda muke tare da su a makaranta ta Darul Hadith, malamanmu da shuwagabanninmu da sauran ƴan uwa ɗaliban ilimi. Mun yi musu addu'a ta musamman, Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi. Darakta Dr. Abdulrafi, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. A Sheikh Dawud Abwahiri, coordinator na Darul Hadith, Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi, ya kara musu kwarin gwiwa. Malamanmu irin su Dr. Asgar da su Malam Muhammad Shi da su Imam Muhammad Khamis da Sheikh Abubakar wanda aka fi sani da Barista Abubakar Hussein da sauran malamanmu irin su Malam Musa Minshawi, limamin Darul Hadith a da, da su Malam Musa Sahabi da su Sheikh Muhammad Awwal wanda aka fi sani da Minshawu da sauran ƴan uwanmu waɗanda muka koyi karatu tare, wasu suka karantar da mu, waɗanda suke raye, waɗanda ba mu faɗi sunansu ba da lokaci ba zai ba mu dama ba, Allah ya saka musu da alkhairi. Waɗanda suka rasu irin su Sheikh Muhammad Nura Yahya Qurani Abu Karima, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Malam Aliyu Sakatari, Allah ya gafarta mishi. Malam Luqman, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Waɗannan dukkan su ƴan uwanmu ne waɗanda tare Malam Albani ya karantar da mu kuma ya tarbiyyar mu. Rayayyu daga cikin su, muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da su gaba ɗaya, ya zuwa ga tafarki na gaskiya, tafarki na daidai. Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa su ci gaba da jajircewa da karantar da al'umma ilimi na sunna, ilimin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo da shi. Ilimi ne amfani wanda zai amfani ka kai musulmi duniya da lahira. Taken wannan wa'azi ya gabata daga bakin Sheikh Muhammad Shi Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. Wato ta farkin yan salafiya da ta farkin yan salafiya wurin koyan addini da kuma matsayar su game da kungiyoyi da mazhabobi. Wannan wa'azi na kasa shi kashi biyar, a inda kashi na farko, babi na farko, yana dauke da bangarori guda biyu. Bangare na farko akwai shimfiɗa da sharar fage, wacce ake kira da muqaddima. Bangare na biyu, a babi na farko, zan yi magana da ikon Allah game da abin da ya shafi wasu kalmomi waɗanda wannan wa'azi yake kunshe da su. Menene tafarki, wato almanhaj? Menene salaf? Kalmar salaf mecece ita? Sannan suwaye ɗan salafiya? Sannan idan an ce ahlus sunnati wal jama'a, suwa ake nufi? Mecece ma'anar sunna? Suwaye al jama'a? To sa'annan suwane ne ahlul hadis? A babi na biyu, zan yi magana da ikon Allah game da abin da ya shafi ahammu usuli manhajis salafi fil aqida, mafi muhimmanci daga cikin asullai na tafarkin yan salafiya game da tabbatar da aqida, su tabbatar da aqida a karba, ko a tabbatar musu da aqida su karba. Wato al-usul, ko kuma usulu manhajis salafi fil aqida. To sannan gaba ta uku, da ikon Allah zan yi magana game da asullai waɗanda suke na asasi game da da'awar salafiya. Da'awar salafiya akan wasu jimshikai ta ginu, akan wasu asullai ta kahu. To za mu zo mu ji wannan insha Allah ta'ala. To sannan gaba ta hudu, zan yi magana da ikon Allah game da abin da ya shafi matsayar yan salafiya game da bid'a da yan bid'a, matsayarsu game da takalidanci, sannan matsayar yan salafiya game da ta'assubanci. To sannan gaba ta biyar, zan yi magana da ikon Allah a gaɓoɓi biyu. Gaba ta farko, abinda yan salafiya suka bambanta da shi, ma'ana abinda da'awar salafiya ta bambanta da shi in an kwatanta ta da sauran da'awoyi. Waɗanda abubuwa ne suka bambanta da'awar salafiya da da'awar suwane da ta suwane da ta suwane? To sannan a gaba ta biyu, a ƙarƙashin babi na biyar, zan yi magana game da waɗanda abubuwa ne, waɗanda fa'idoji ne kai musulmi za ka ci moriyarsu idan ka yi riko da wannan tafarki na yan salafiya. To sannan sai gaba ta ƙarshe, zan yi magana da ikon Allah game da wuraren da aka tattaro wannan takadda da wannan wa'azi da za a gabatar insha Allah ta'ala. Lura da yanayi na gari, yanayi na sanyi. Ina fata in Allah maɗaukakin sarki ya yarda, ba za mu tsawaita ba, ba za mu tsananta wa 'yan uwa ba, kuma ba za mu tsananta wa kanmu ba, saboda hadisi annabi ya ce inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi, Allah mai tausayi ne kuma yana son tausayawa a cikin dukkanin al'amura gaba ɗaya. Dan haka kuma ba za mu tsananta wa al'umma ba. Lura da yanayi na sanyi, da lura da wasu daga cikin 'yan uwa sun zo daga wurare masu nisa. Ina fatan zan takaita wannan wa'azi a cikin awa ɗaya da ikon Allah. Allah maɗaukakin sarki kai mana jagoranci, ka dakatar da ni zuwa ga faɗin abin da yake daidai ne kuma ka yarda da shi. Ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da ikhlasi, wato yin aiki saboda Allah a cikin faɗi da aiki gaba ɗaya. kuma ina fatan ina roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya ni da ku mu kasance daga cikin waɗanda Allah madaukakin sarki ya yabe su yake musu albishir yake cewa fa bashir ibadil ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allah madaukakin sarki shi ke maka dama ta farko wato babi na farko dake kunshe da gaboi biyu. Gaba ta farko ita ce muqaddima wato sharar fage. Ya kamata dukkan mu sani cewa lallai magabata na kwarai wato annabi da sahabbai Allah madaukakin sarki ya fifita su ya zabe su dan yayi aiki da su gurin taimakawa addinin shi da tsare shari'ar shi saboda irin baiwa da Allah madaukakin sarki ya yi musu na kyakkyawar aqida da kubuta da'awar su da tayi wato kubuta da da'awar su tayi da kuma tafarkin su wato tafarkin su da ya zama kubutacce Allah madaukakin sarki ya yabe su a cikin alqur'ani a ayoyi da yawa ya bayyana falalar su ya yabe hanyar su hatali ma Allah madaukakin sarki ya gargadi duk wanda ya saba wa tafarkin su. Allah ya tsoratar da duk wanda yake saba wa tafarkin annabi da sahabbai ya musu alƙawarin zai shigar da su wuta. Allah madaukakin sarki yana faɗi a cikin alqur'ani suratul nisa Allah yake wa man yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dukkan wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ar-rasul a cikin wannan ayar ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan shari'a ta bayyana a gare shi wa'azi ya isa gare shi malamai sun yi mishi wa'azi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin ya bi wani tafarki daban da tafarkin da mu'minan farko suka bi. Mu'minan farko malamai suka ce yadkhulu fihim as-sahabatu dukhulan awwaliyan duk wanda zaka fadi kace shi mumini ne a matsayin shi na malami ko shehi ko ne ilimi ko ne da'awa to sahabbai su ne mutanen farko a wannan al'umma da sunan imani ya fara gaggata a kansu. Dan haka duk wanda ya bi wani tafarki daban da tafarkin da muminan nan suka bi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wallahi ma tawalla za mu bar shi da abin da ya jikinto wa kanshi wa nuslihi jahannam a ranar alkiyama ce mu shigar da shi jahannama wa sa'at masira makoma ta mu nan in ta zama jahannama ce. Wannan aya a cikin ta akwai gargadin musulmin baya na kada su kuskura su saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da sahabban shi. Don haka waɗannan sahabbai sama da su kaɗan malamin su Allah madaukakin sarki ya ba su wata falala ya sanya su ne na gaba a cikin wannan al'umma ta fuskar daraja da ɗaukaka da imani. Wannan ne ta sa danganta kanka da za ka yi kai musulmi a yau ya zuwa gare su to wannan dangantaka ce dangantaka ta shari'a kace kai mabiyin su ne dan su ne salaf annabi da sahabbai. Idan kace kai mabiyin su ne ka danganta kanka gare su to ba kai bid'a ba ka daidai kuma dangantuwa ce dangantaka ta shari'a wacce take babu tsoratarwa a cikin ta. Idan muka lura da rayuwar da muke ciki a yau da zamanin da muke ciki a yau zamani ne da fitintunu suke faruwa idan wannan fitina ta tashi tayayi waɗanda suka ya tayaya ta tafi da su ta halaka su ta kau to wata fitina ce za ta fara biyowa bayan ta al'umma ta koma kowanne mutum kowanne bangare kowanne yanki abinda suke akai suka gamsu da shi duk wanda bai bi su akan abinda suke akai ba to za su jingina shi zuwa ga bata za su jingina shi zuwa ga bid'a wasu ma za su iya kai shi zuwa ga kafirci wannan ne tasa lallai akwai bukatar musulmi a yau a rika yi musu wa'azi game da tafarkin magabata na kwarai menene tafarkin su menene suke akai ta fuskar aqida da addini dan kai musulmin baya ka kwaikwaye su ka tsaya akan tafarkin su su tsira kamar yadda wato ka tsira kamar yadda su ma suka tsira su ka samu daraja kamar yadda su ma suka samu ka dosana da haske na wahayi saboda Allah madaukakin sarki su kadai ya yadda da su su kadai ne ya yabe su a cikin alqur'ani da harshen annabi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wasu daga cikin waɗanda ake rayuwa da su a yau sun fadaka game da falalar waɗancan magabata wannan ta sa suka tashi suka yi aiki tukuru wurin rayar da tafarkin salaf musamman a wannan yanki namu na Afrika a wannan zamani da ake kira da al-asrul hadith daga cikin waɗanda zaka iya kwatanta su a matsayin waɗanda suka rayar da wannan tafarki na salaf zaka iya kwatanta babban malami shehun musulunci shehu Usman dan Fodiyo da shi da dan uwan shi kanin shi kuma almajirin shi shehu Abdullahi Gwandu da dan shi Muhammadu Bello da ƴaƴan shi waɗannan malamai sun ba da gudunmawa ta musamman game da rayar da tafarkin magabata wato tafarkin salaf idan ka dawo nan kurkusa tarihin musulunci ba zai taba mantawa ba kuma ba zai taba cika ba idan ba a yi tarihin ko ba a sako babban malami kakan ahlus sunna alƙalin musulunci a Sheikh Abubakar Mahmud Guli Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi irin gudunmawa da ya bayar da yadda ya cinye rayuwar shi gurin karantar da wannan da'awa ta salafiyya ya karantar da ita a cikin littafi ya yi tarbiyyar mutane a kanta ya kwanta ya rasu wannan da'awa tarihin da'awar salafiyya ba zai taɓa mantawa da shi ba musamman a duniyar Najeriya Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sannan duniyar musulunci ba zai taɓa mantawa ba da malaman musulunci waɗanda suka yi da'awa suka yaɗa wannan tafarki daga cikinsu akwai malaminmu a Sheikh Muhammadin al-Awwal Adam wanda aka ji sani da Albani wanda baba ko bane musamman a wannan gari na Muciya ko kuma a wannan yanki na Sabon Gari ko a Zaria ko kuma a wannan yanki na Kaduna ko Arewa ko Najeriya gaba ɗaya tarihin wannan da'awa ba zai taɓa mantawa ba da Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi sannan haka nan malaman musulunci waɗanda har yanzu suna nan a raye kuma basu bushe ba suna karantar da wannan da'awa suna kiran musulmi zuwa gare ta suna tarbiyyar matasa akan ta irin su Sheikh Muhammad Ibn Uthman da babban malamin hadisi a wannan lokaci a wannan wato yanki Sheikh Dr. Muhammad Saliri Jalli mu Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya ci gaba da dakatar da su ya kara musu kwarin gwiwa da jajircewa wurin karantar da al'umma wannan da'awa da wayar musu da kai Allah madaukakin sarki ka sa mu dace wannan da'awa ta karbu wanda a da kyamarta ake yi yanzu kusan mafi yawancin mutane duk wanda ka taba zai ce shi ma dan salafiyya ne zai ce dan salafiyya ne imma dai saboda ya nuna maka tafarkin da kake akai shi ma shi yake akai ko kuma a'a wani abu ne ya shiga ciki na matsala a aqidar da yake da tafarkin da yake a kai sai ya ga sauki tattare da dan salafiya shi ma sai ya ce yanzu ya zama dan salafiya ko shi ya zama dan izala idan aka yi ma mutum haihuwa ya rasa yadda zai ba abincin suna ba rago ba magi ba itace na wanka balle na girki to sai ya ce ya zama dan izala shi ma fa dan salafiya ne yanzu kaga wata da'awa ce ta baka ya faɗe ta ne kawai amma ya san tafarkin ɗan salafiya ya san aqidar ɗan salafiya ya san usul ɗin da ɗan salafiya suke gina addininsu da aqidarsu da rayuwarsu da ɗabi'unsu a kai to kaga akwai buƙatar ka san wannan an samu wasu daban waɗanda wannan matsalar bata yaɗu ba musamman a ɗaliban ilimi musamman na wannan yanki na arewa ko kace na Najeriya amma wata matsala ce da a duniyar ilimi a duniyar addini akwai malaman da suna ganin duk ma wanda ya da'awa ya ce musulunci to shi ma ɗan salafiya ne dan haka a gurinsu ɗan kaza to shi ma ɗan salafiya ne ɗan kaza shi ma ɗan salafiya ne dan kaza shi ma dan salafiya ne sai su ce ai duk waɗannan kungiyoyi da kowace irin tarkace da hayaniya sai su ce ita ma ta shiga cikin ɗan salafiya yanzu kaga wannan danganta wasu ne zuwa ga wata aqida da wani tafarki waɗanda ba a kai shi ta ba kina akwai buƙatar kai musulmin yau ai maka bayani game da su waye ɗan salafiya me ya tafarkin su menene manhajinsu mece ce aqidarsu an samu wasu mutane daban kuma a wani gefe na daban waɗanda su suna ganin su ne kaɗai ma 'yan salafiya jiya da daddare suka shigo da'awar salafiya amma gari na wayewa sai suka sa ƙafa suka ture waɗanda suka tarar a cikin da'awar fiye da shekaru masu yawa sai suka ce su ne kaɗai 'yan salafiya dan haka kowa ma ba dan salafiya bane in ba su ba akwai abun mamaki kwarai da gaske hatta ga wanda ba da'awar salafiya yake akai ba ya dubi malami irin malam Albani Allah ya gafarta mishi ya ce malam Albani ba dan salafiya bane akwai abun mamaki kwarai da gaske ya dubi malami irin Sheikh Ja'far Mahmud Adam ya ce Sheikh Ja'far ba dan salafiya bane ya dubi malami irin Sheikh Muhammad ibn Usman ya ce ba dan salafiya bane akwai abun mamaki kwarai da gaske idan ka bincike shi wani yaushe ka fahimci da'awar salafiya suwaye malamanka akan da'awar salafiya to zaka ga tarihin kasantuwar shi a cikin da'awa ta salafiya to bata wuce tarihin fitowar rana da faduwar ta ba amma wannan da'awa wanda musamman malam Albani Allah ya gafarta mishi ya rayar da ita kusan fiye da shekaru 30 ku mutanen garin Muciya ai sheda ne akwai waɗanda tare da su akai gwagwarmayar suna nan a nan wasu suna nan suna ji wasu kuma Allah ya yi musu rasuwa Allah ya gafarta musu babu wani wuri babu wani yanayi durinti da malam Albani zai samu dama inda ta wa'azi ne ko ta da'awa wannan kalmar ta salaf ko salafiya ko salafiyu da bata faɗo cikin kalmomin shi ba to wannan kenan yana da buƙatar waɗannan matasa da suke yawo wurare suke wa'azi suke rubuta wasu ƴan takardu suke kokarin bayyana cewa su ne kaɗai 'yan salafiya akwai buƙatar a bayyanar da mecece salafiya shin salafiya ƙungiya ce da sai ka yi rijista kafin ka shige ta balle in ka shiga a ƙauyenku da garinku a ce an baka reshen ƙungiya a can an yanka maka wani yanki kana da wani territory naka haka can ko kuwa a tafarki ne manhaji ne da'awa ce usul ne da ka'idodin da in ka san su ka gudanu akan su ka zama dan salafiya an san ka ko ba a san ka ba to wannan wa'azi zai amsa mana waɗannan tambayoyi da shubuhohi da kalubale da kuma bayyana tafarkin da muke akai da ikon Allah wannan ita ce gaba ta farko a babi na farko na wannan wa'azi gaba ta biyu zai magana game da menene al-manhaj me tafarki malamai suka ce abinda ake kira da al-manhaj kana yawan ji ana cewa al-manhaj as-salafi al-manhajiyatu as-salafiyya tafarkin ɗan salafiyya menene al-manhaj malamai suka ce abinda ake kira da al-manhaj ita ce hanya tafarki wanda yake a fili shine ake kira da al-manhaj amma malamai suka ce a wannan fage na addini da da'awa in an ce manhaj to ana nufin wata hanya wani tsari wanda yake a fili wanda ake iya gudanuwa akai wanda yake da alaka da wasu ka'idodi waɗanda ta waɗannan ka'idodi ake isa dan a fahimci wani abu da ake so a bayyana maka dan haka tafarki da Hausa shi ake kira da al-manhaj ko al-manhajiyya da gurgurdan kalmar da aka siffanta shi da shi idan an ce al-manhajiyya sai a ce as-salafiyya idan an ce al-manhaj sai a ce as-salafi menene salaf ita kalmar salaf daga ina asalin ta yake sannan su wane ne ɗan salafiyya waɗannan bayanai da zan yi dukkansu suna da alaka ne da ma'anar salaf imma ma'ana ta larabci wacce tana da alaka da ma'ana ta wato shari'a malamai suka ce a larabci akan ce salafa yaslufu salafan wasulufan ma'anar salafa yaslufu salafan wasulufan jujjuyawar kalmar in an lura da ma'anar ta ta madi salafa bi ma'ana taqaddama duk abin da ya gabata a larabci to akan kira shi da akan ce da shi salafa in an lura da shi ta fuskar aiki wasalifu in aka ce as-salifu ismul fa'il kenan to shine al-mutaqaddimu wato wanda ya gabace ka akan wani abu والسلف والسليف والصلفة الجماعة المتقدمون إن أكتش السلف هو السليف هو الصلفة تو أنا لكم وستار متاري وأن دسك قباتيك والقوم الصلاف إذا أكتش القوم الصلاف تو أنا لكم المتقدمون وتو وأن دسك قبات أكنك ta fuskar zamani ko ta fuskar wani aiki na alkhairi malamai suka ce wa salafur rajuli aba'uhu almutaqaddimuna idan aka dube ka aka ce su wane ne salaf dinka to ana nufin iyayenka da kakanninka waɗanda suka gabace ka to sannan akan faɗi kalmar salaf a nufi ma'anar dukkan wanda ya gabace ka daga cikin iyayenka ko daga cikin danginka na kusa waɗanda suke sama da kai ta fuskar shekaru suke gaba da kai ta fuskar falala akan dube su a ce su ma salaf ne da wannan dalili ake kiran al'ummar farko ta wannan addini al'ummar musulunci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai da tabi'ai ake kiran su da as-salafus salih na daga cikin ma'anar da ke tabbatar da wannan bayani da muka yi ta tabbata a cikin hadisi da Imam Muslim ya ruwaito a cikin Kitabul Fada'il a ƙarƙashin babu Fada'il Fatima radiyallahu anha hadithi na 2450 da Imam Ahmad a cikin Kitabul Musnad a juz'i na 6 shafi ko lambar hadithi na 686 Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace da Fatima wala qurani illa qad hadara ajali yace ni ina ganin lalle ajali na ya kusa rayuwata ta kusa karewa inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fada wa Fatima yace da ita wa annaka awwalu ahli luhuqan bi kuma cikin iyali na ke ce zaki fara haduwa da ni mana idan na rasu ke zaki biyo baya na annabi yace wa ni'mat salafu ana naki ma dalla da ni na zama magabacin ki kaga annabi ya amfani da kalmar salaf akan magabaci ina fata mun fahimta to sannan yana daga cikin ma'ana ta kalmar salaf in an fade ta ana nufin mutanen da suka gabata wanda tarihin su da rayuwar su ya gabata dan haka waɗanda suka gabace mu ana iya kiran su as-salaf was-saluf idan aka fadi kalmar as-saluf to ana nufin ita ce dabbar da take gaba idan sun taho a cikin ayari in suka tafi shan ruwa ai dabbobi suna tafiya zaka ga wata tayi gaba wata a baya to wacce take gaba ana kiranta da as-saluf akan fadi a ce salafatin naqatu sulufan idza taqaddamat fi awwal al-wurud idan dabbobi suka zo za su sha ruwa to wacce take kan gaba wacce ta fara shan ruwa ana kiranta da as-saluf wannan yana daga cikin ma'ana ta kalmar salaf mana waɗanda suke magabata ina fata mun fahimta to sannan yana daga cikin ma'anar kalmar as-salaf dukkan aikin da bawa ya gabatar aiki na alkhairi aiki na ƙwarai aiki mai kyau ko kuma da da ka bari wanda ka gabatar yake yi maka addu'a to wannan aiki wannan da to ana iya kiran shi as-salaf ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisin da al-Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito Bukhari ya ruwaita hadisin a cikin kitabuz zaka ka karanta abwabu kitabuz zakati zaka taradda haka hadisin Urwatu dan Zubair daga sahabi Hakim dan Hizar Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda Hakim dan Hizam a lokacin da yazo ya musulunta ko zai musulunta sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da annabi ya rasulullah ara'aita umuran kuntu atahannaku biha fil jahiliya yace ya manzon Allah wasu ayyuka da na rika aikata su na alheri a zamanin jahiliya kafin na musulunta min sadaqatin na sadaqa aw ataqatin ko ɗan tabayi aw silati rahimin ko sadar da zumunci ayyuka na alkhairi da na rika yi a zamanin jahiliya a fiha ajrun ina da lada in na musulunta ko mun fahimta jama'a ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallam dan take sai annabi ya ce da shi aslamta ala ma aslafta min khairin ka musulunta a bisa dukkan ayyukan da ka gabatar kafin ka musulunta na alkhairi ma'ana duk ayyukan da kai na alkhairi kafin ka musulunta to in ka musulunta Allah zai tabbatar maka da ladan su zai baka falalar su zai tattalar maka duka waɗannan ayyukan don dama ya rusa a rubuta ina fata mun fahimta annabi sai amfani da kalmar as-salaf aslamta ala ma aslafta min khairin kaga ma'anar salaf anan kullu shay'in qaddamahu al-'abdu min 'amalin salihin duk aikin da bawa ya gabatar aiki na ƙwarai to wannan aiki ana kiran shi da as-salaf ina fata mun fahimta shi yasa a riwayar Muslim Hakim dan Hizam da yaji haka cewa duk aikin da yayi a jahiliya to Allah ya karbi wannan aikin kuma zai bashi lada akai sai yace fa wallahi yace na rantsa da Allah ma kuntu wato bazan daina aikata abinda na kasance ina aikatawa ba a jahiliya bayan na musulunta ana duk alherin da na aikata a jahiliya to sai na aikata shi a musulunci to sai yana daga cikin ma'anar kalmar salaf akan fade ta alifi ma'ana ta bashi kalmar salaf tana daukar ma'ana ta bashi wato alqarf to sannan kalmar salaf tana iya daukar wani nau'i na kasuwanci wanda za a bada kudin amma kayan sai su zo daga baya bayan an kiyaye siffar kayar da yadda kayar suke wannan nau'i na kasuwanci ana kiran shi bai'us salaf ko bai'us salam as-salaf was-salam waznan wa ma'nan ma'anar su daya kuma ma'anar su daya ababin fikihu wannan duka kalmomin nan da muka yi bayani ne game da asalin kalmar salaf idan muka lura da duka waɗannan ma'anoni na larabci zamu ga ma'anoni ne dake bayuwa zuwa ga wata ma'ana guda ma'anar ita ce kalmar salaf tana nuni akan waɗanda suka gabata ko abin da ya gabata ina fata an fahimta menene ma'anar kalmar salaf ma'ana ta shari'a malamai suka ce in an faɗi kalmar salaf to ana nufin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da tabi'ai wato waɗanda suka bi sahabbai da kyautatawa da waɗanda suka bi bayan waɗanda suka bi sahabbai cikin limaman musulunci waɗanda suke adilai waɗanda al'umma ta haɗu akan shugabancinsu da girman sha'aninsu a addini musulmi suka yadda da maganganunsu na baya suka ruwaito daga magabatansu banda waɗanda aka jefa da wata bid'a ko kuma wani laƙabi wanda musulunci bai yarda da shi ba kamar waɗanda aka jifa da khawarijanci ko waɗanda aka jifa da rafibanci wato shi'a kenan da muka fi sani a yanzu ko qadariyanci ko murji'anci ko ash'ariyanci ko mu'tazilanci ko jahiliyanci dukkan wanda aka jifa da wannan kalmar ko da ya rayu a zamaninsu to ba a kiran shi salaf jama'a dan asali sahabbai su ne salaf sharadin a kira tabi'ai da waɗanda suka bi bayan tabi'ai salaf shine sai in ya zama sun bi sahabbai da kyautatawa ma'anar bin sahabbai da kyautatawa shine su tsayu akan tafarkin da sahabbai suke akai kada su kirkiri bid'a wannan shine ma'anan wa tabi'uhum bi ihsani dan haka sharadin tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da malaman da suka biyo baya sharadin a kira su da salaf sharadin sai in sun bi tafarkin da sahabbai suke akai waɗannan su ne salaf jama'a ya tabbata a cikin hadisin Bukhari haka Muslim ya ruwaice shi da Imam Ahmad daga sahabi Imran ibn Husayn annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa خير الناس قرني متانن da suka fi kowa alheri sune wadanda nake tare da su a zamani guda thumma alladhina yalunhum sai wadanda suke biye da su thumma alladhina yalunhum sai wadanda suke biye da su a wata riwaya da al-Imam Ibn Hibban ya fitar a cikin littafin shi as-sahih daga Hammad dan Salama ya karo ziyadar thumma alladhina yalunhum akaruhu wannan ne ta sa malamai suka ce asali waɗanda suka fi kowa alkhairi akaf cikin wannan al'umma tun daga na farko har zuwa tashin alqiyama su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai waɗanda suke biye da su wato suke biye da sahabbai ta fuskar aqida da addini da tafarki da rayuwa sai waɗanda ke biye da su sai waɗanda ke biye da su wannan hadisi malamai suka ce yana bayyana asalin zamanin waɗanda sunan salaf yake gaggata a kan su to waɗanda suka biyo bayan wannan zamani sharadin a kiraye su da salaf kamar waɗanda suka biyo bayan zamanin waɗancan salaf din har zamanin mu a yau har zuwa tashin alkiyama sharadin a kira su da salaf sai in sun bi tafarkin da sahabbai suke akai to menene tafarkin sahabbai zamu zo mu ji wannan insha Allah ta'ala malamai suka ce akan faɗi kalmar salaf ana nufin dukkan wanda ya lazumci tafarkin waɗannan da suka rayu a karni na uku na farkon musulunci kuma ya rayu akan tafarkin su ya gudanu akan aqidar su da addinin su to duk wanda ya rayu a haka ana kiran shi da salaf sannan duk wanda ya saba musu ya bi ra'ayin shi ya bar alqur'ani da sunna ya bar abinda sahabbai salaf suke akai to ko wannan ba salafiya bane ko da ya rayu tare da su ko da yana tare da sahabbai a zamani daya in ya saba da tafarkin da sahabbai suke akai ba zai zama salafi ba dan haka akwai munafikai da yawa waɗanda sun rayu tare da sahabbai akwai yan bid'a da yawa wanda a zamanin sahabbai aqidatul rafdi ta fara bayyana aqidar shi'a a inda aka samu wani bayahudi wanda ya da'awar musulunci Abdullah ibn Saba al-Yahudi ya asalin fesa gubar shi'anci tun a wancan lokacin yanzu Abdullah ibn Saba ya rayu tare da sahabbai amma salafi ne jama'a ba salaf bane saboda ya saba wa tafarkin da sahabbai suke akai dan haka dukkan wanda ya saba wa tafarkin da sahabbai suke akai a addini da aqida to koda ya rayu a tsakanin sahabbai wannan ba salaf bane dan haka kaf waɗannan munafikai ba a kiran su da salaf jama'a ina fata mun fahimta waɗannan kafiri waɗannan yahudu waɗannan nasara waɗannan da suka yi ta kulla wa da'awar annabi da karsaba to ba a kiran su da salaf jama'a dan haka malamai suka ce waɗannan in ka hada wancan bayani na farko salaf cewa su ne sahabbai sai kuma waɗanda suka bi tafarkin sahabbai to zaka ga salaf ma'anar salaf ta bayyana a gare ka ta ɗayan fuskoki guda biyu halan wa iktida'an asali sahabbai su ne salaf to wanda ya bi su sai ya zama salaf sai ya zama salafiyya ina fata mun fahimta ko da wa in ta'akharat ko wa in ta'akhara zamanuhu ko da daga baya yazo ina fata mun fahimta to suwaye salafiyya yanzu mun ji salaf to suwaye salafiyya malamai suka ce aqidar salafiyya tafarkin ɗan salafiyya hiya ma alaihi salafu salih shi ne kai musulmi ka kasance akan abinda salaf na kwarai suke akai fi itiqadatihim ta fuskar aqidar sahabbai ka kasance akan irinta wa mu'amalatihim da mu'amalar su ta rayuwa wa ahkamihim da hukunce-hukuncen su wa tarbiyatihim da tarbiyar su wa da'awatihim da da'awar su wa tazkiyatu nufusihim da yadda suke bi wurin gyara zuciya da gyara al'umma dangantuwa zuwa gare su duk wanda ya danganta zuwa gare su ana kiran shi da salafi duka danganta zuwa gare su sai a ce salafi wane wane as-salafi to waye salafi din shi ne dukkan wanda ya kasance akan mazhabin salaf dukkan wanda ya kasance akan mazhabin salaf ta fuskar aqida da shari'a da ɗabi'u da da'awa to wannan ana kiran shi da salafi dan haka kai da ake kiran ka as-salafi ko kake karawa a ƙarshen sunanka as-salafi to akwai kalubale a kanka yaya rayuwarka take akidarka yaya take irin ta salaf ce ko mun fahimta jama'a dangantuwa ne na shari'a dangantuwa ne mai kyau an samu daga cikin malamai wadanda sun danganta zuwa ga salaf daga cikin su akwai wani babban malami wanda al-Imam al-Bukhari ya kharraja hadithin shi a cikin al-Jami'u as-Sahih mana yana daga cikin rijal al-Bukhari ana kiran shi da as-Salafi ina fata mun fahimta idan kuwa an jingina mutane da yawa zuwa ga tafarkin salaf to sai a ce da su as-Salafiyyun to su waye as-Salafiyyun mana mu ke mu insha Allah malamai suka ce as-salafiyyuna humul ladina ya'taqiduna mu'taqad as-salaf sune waɗanda suke aqidantuwa da aqidar salaf wayantahijuna manhaj as-salaf kuma suke bin tafarki da hanyar salaf fi fahmi al-kitabi was-sunna wurin fahimtar al-qur'ani da sunna jama'a kun ji ƴan salafiyya to su waye ahlus sunna wal jama'a أهل السنة والجماعة إن كسو أتأيشي أهل السنة سنة وأن دسوك لازم تأبن ديزو دقى منظر الله صلى الله عليه وسلم نئلني لأمباني دأيكي نقري دك أبن ديزو دقى النبي إن كلازم تيش كازم أهل السنة الإمام البربهاري أشكي شرح السنة إكي تيوى قسنين كسنين lallai musulunci shine sunna kuma sunna ita ce musulunci mana ba ka iya bambance musulunci da sunna ko ka bambance sunna da musulunci dan haka da sunna da musulunci matafiyar su guda dan ai abinda annabi yazo da shi na ilimi mai amfani da aiki na kware ai shine musulunci to kuma wannan din shine sunna to sannan ana nufin akan faɗi sunna a nufi abinda annabi yake akai na aqida ingantacciya tatacciya sai a ce wannan sunna ne kishiyar shi sai a ce wannan bid'a ne ina fata mun fahimta a bisa wannan ne malaman musulunci suka rubuta littafai sai ka ji Imam Ahmad Kitabus Sunna Abdullahi dan gidan Imam Ahmad Kitabus Sunna Barbahari Sharh Sunna Ibn Abi Asim As-Sunna ina fata mun fahimta abinda suke nufi da As-Sunna shine ma kana alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa ashabuhu min mu'taqadin sahihin abinda annabi da sahabbai suke akai na aqida ingantacciya ina fata mun fahimta to idan an faɗi sunna wani istilahi ne na musamman wanda idan aka faɗi sunna da ma'ana keɓantacciya to ana nufin wanda yake kan abin da annabi yake akai banda waɗanda suke ɗan bid'a suka bibiyo wasu maganganu waɗanda suka kirkira ko aka kirkirar musu suka ƙaga ko aka ƙagar musu suke bi suka kasance akai suka aqidantu da su kamar khawarijawa wadanda a yau aka ci sadi da ƴan boko haram a duniyar Najeriya ko ƴan shi'a wadanda a da aka ci sadin su da rawafid ko ƴan kadariya wadanda suke musun kaddara wadanda suke cewa Allah bai san komai ba Allah bai da ilimi ko murji'a wadanda suke halattawa kansu suke halattawa musulmi sabawa Allah da sunan cewa ai rahamar Allah tana da fadi sai su baka lafi su sabon Allah sai su ce ai Allah ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in wannan murji'anci ne ko mutun ya saba wa Allah ya ce ai in ya koma gida zai istighfari a ce wani barka za sai ta in ya koma zai istighfari tsiyorin ɗan uwan annabi Yusuf فقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوم صالحين mutun ya saba wa Allah ko ya baiwa wani lafisin sabon Allah da sunan ai Allah mai rahama ne bayan an mance Sa'ad da Allah madaukakin sarki yace inna rabbaka shadidul iqabi wa innahu laghafurur rahim, da yace labbi ibadi anni ana alghafurur rahim, a gaba sai yace ni wa anna azabi huwa alazabul alim, ashe abubuwan alwa'du li wal wa'idu. To murji'a kenan, banda murji'a a cikin ahlus sunna sai ash'ariya waɗanda suke karkatar da ma'anonin sifofin Allah da suka zo a Qur'ani ko a sunna, waɗannan su ne ash'ariya. To sannan sai mu'tazila ɗan kalakatu ɗan ba ruwanmu da alƙur'ani. To sai kuma jahmiya, sai kuma sufayi. Duka waɗannan sun fita daga cikin ma'anar ahlus sunna a musfala khas game da ma'ana ta sunna. Ina fata an fahimta. To sannan game da abin da ya shafi aljama'a, suka ce abin da ake kira da aljama'a shine haduwar mutane, kishiyan shi shine rarraba. Ya zo a cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi umurni da musulmi su kasance jama'atan wahida, su hada kai, su hadu, su tabbata akan gaskiya, kada su rarraba, kada su kyakkyata junansu. Ya zo a cikin hadisin da wato manya-manyan malamai suka ruwaita daga ciki, akwai Imam Ahmad da Imam Tirmidhi a cikin Kitabul Fitan da Imam Ibn Abi Asim a cikin littafin shi As-Sunna, daga sahabi Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya tsara mishi yarda, yake cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi miƙe a cikin mu, annabi ya mana wa'azi kamar yadda ni Umar na miƙe a inda nake a yanzu, inji sayyidina Umar. Fa qala annabi, sai ya ce daga cikin jimillar abinda annabi ya faɗi, ya ce faman arada buhbubatal janna falyalzimil jama'a, dukkan wanda yake son ya samu farfajiyar aljanna, mafificiyar aljanna, to ya lazumci jama'a, ya kasance tare da su. Fa inna shaytana ma'al wahid, saboda shaytan yana da tare da wanda ya ware shi kadai. Wa huwa min al-ithnain ab'ad, shaytan ya fi nesa da mutum biyu fiye da kusancin da yake da shi da mutum daya. Kenan mutum uku fa, to shaytan ya fi nesa da su fiye da mutum biyu. Wa haka ba, ina fata mun fahimta. Wannan yana nuna mana lazumtar jama'a, wato ma'anar kalmar aljama'a kenan, lazumtar jama'a. Malamai sun yi sabani game da me ake nufi da aljama'a, suwaye aljama'a. Dan in ka bar abun a haka, kowane mai akida, kowane mai da'awa zai yi da'awar ya nasu su ne jama'a, ko ba haka bane? To malamai sai suka yi maganganu guda biyar. Magana ta farko suka ce aljama'a su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su kadai banda wani in ba su ba. Hadithi ya tabbata a haka, hadithul iftiraq, hadithin Anas, hadithin da Imam Ibn Majah ya ruwaito da isnadi ingantacce. Malam Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafarta mishi ya inganta hadithin, annabi yace iftaraqatil yahud ila 71 firqa, yahudawa sun kasu kashi 71, nasara sun kasu kashi 72, wa sataftariqu ummati ala 73 firqa, al'umma ta za ta kasu kashi 73. Annabi ya ce kulluha fi nari illa wahida, duka suna wuce in ba kwaya daya ba. Aka tambaye annabi wace kungiya ce, wani tafarki ne, suwaye? Annabi ya ce ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, shine tafarkin da ni da sahabbai na suke akai. A wani lafazi annabi ya ce hiyal jama'a, kaga aljama'a su ne sahabbai a bisa maganar farko, an fahimta. Magana ta biyu, wasu malamai suka ce abinda ake nufi da aljama'a su ne jama'ar musulmi mafiya yawa wanda daga cikin su akwai malamai ahlul ilmi akwai mujtahidai wanda in ka tara mafi yawancin musulmi in an tarar da malamai malaman musulunci malaman sunna malaman alkhairi in an tarar da alqalai na musulunci malaman sunna malaman alkhairi mujtahidai to wasu malamai suna ganin waɗannan sune aljamaa sannan magana ta uku hadisin da ke nuni akan waccan magana ta biyu akwai riwayar da tazo annabi yace jama'a sune as-sawadul a'zam to sannan magana ta uku wasu malamai suka ce aljamaa sune ahlul hadith malaman hadisi malamai mujtahidai malaman fiqh wa ahlul hadith wal athar sune aljamaa in na ga hadisi masu yi wa hadisan manzon Allah hidima wasu malamai suka ce waɗannan sune aljamaa daga cikin malaman da suka tafi akan haka akwai babban malami al-Imam al-Bukhari da al-Imam at-Tirmidhi da Imam Ahmad ibn Hanbal Allah gafarta musu da Abdullahi dan Mubarak da Ali ibn Abdullahi al-Madini da wani babban malami mai suna Ahmad ibn Sinan wanda wannan malami cewa yayi ba fa wasu bane aljamaa hum ahlul ilmi wal athar sune malamai malaman hadisi waɗannan sune aljamaa ta karanta littafin sharafu ashabil hadisi da al-Imam Khatib al-Baghdadi Allah ya gafarta mushi magana ta uku wasu suka ce abinda ake nufi da aljamaa sune jama'ar musulmi idan suka hadu akan wani al'amari daga cikin al'amura na musulunci wanda wannan a wurin malaman fiqh da usulul fiqh shi suka fi sani da al-ijma' a hadu akan abinda malaman musulunci suka hadu akai shi da al-jama'a magana ta biyar wasu malamai suka ce abinda ake nufi da al-jama'a sune musulmi idan suka hadu akan wani shugaba guda wanda suka yi mishi mubaya'a to haduwa a karkashin shi da yi mishi biyayya to wannan shine aljamaa saba mishi wannan shine alfurqa ina fata mun fahimta waɗannan maganganu gaba ɗaya idan muka lura da su to suna kai mutane ne zuwa ga ma'ana ɗaya shine alazumci abinda sahabban annabi suke akai a tsaya akan abinda malaman musulunci malaman Allah malamai mutanen kirki mabiya sahabban annabi suke akai abi malaman hadisi dan su ne suka ruwaito abinda annabi yake akai da shi da sahabbai na addini da akida a tsaya akai a tsayu akan abinda malamai suka hadu akai ijma'i har ma malamai suka ce ijma'i a babin akida wanda ake dogaro da shi shine ijma'us salaf saboda a bayan su sabani ya yawaita ijma'us salaf dan haka in mun lura da duka waɗannan maganganu suna bayuwa ne zuwa ga ma'ana ɗaya Allah madaukakin sarki ka sa mu dace dan haka idan muka lura da ma'ana ta aljamaa sune waɗanda suke kan abinda annabi yake akai ta hanyar kwaikwayon annabi da nisantar bid'a abinda suke akai ita ce mazhaba ta gaskiya wacce ya wajaba kowane musulmi ya kasance a kai wannan shine ma'ana ta tafsirin aljamaa da ma'ana cewa su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su ne malaman hadisi kamar yadda waɗancan malamai suka tafi a kai to sannan su wane ne ahlul hadis malamai suka ce ahlul hadis su ne waɗanda suka riki sunna wato abinda aka samu daga annabi na addini a matsayin mabubbuga ta fuskar karbar addini da kuma bayar da addini a babin karantarwa da babin aiki da ilimi isnadi da matani wato riwayar ilimi da isnadi da matani fahimta da kuma aiki da abinda aka ruwaito waɗannan sune ake kira da malaman hadisi wato ahlul hadisi kenan dan haka ahlul hadis ko malaman hadisi kada ka dauka sune malaman hadisin anguwar ku ko malaman hadisin islamiyar ku ya karanta muku saboda hadisa ta yadda da an ce ahlul hadisi sai ka fara tunano malaminka a ba malaminka ake nufi ba ana nufin ahlul hadisi hum kullu man ittakhadha sunna masdaran litalaqqi fi babil ilmi wal amal sune waɗanda suka riki sunna a matsayin tushe da jinshiki ta fuskar karbar addini da bayar da addini a babi na ilimi a babi na aiki riwayar ilimi riwayar sunna da isnadi bincike game da matani fahimtar matanin da kuma aiki da shi waɗannan sune malaman hadisi ina fata mun fahimta ka'ida ce ma'auni ne in malamin ka ya cika sai ka kira shi ahlul hadis ina fata da ma mun fahimta to yana daga cikin sunayen da ake kiran ƴan salafiyya da su ana kiran su da ahlus sunnati wal jama'a ana kiran su da ahlul hadis ƴan naga hadisi ina fata mun fahimta ta ce kai ka bar abinda mutane suke akai saboda wani hadisi kwaya daya hadisin wata kila ko layi daya bai kai ba to kaga kana daga cikin ƴan naga hadisi kenan ahlul hadisi wal athar ana kiran su al firqatun najiya wato jama'ar da su ne kadai za su tsira a ranar alqiyama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi ana kiran su da al taifatul mansura jama'ar da su za a taimaka Allah zai ba su nasara Allah zai kawo musu dauki ana kiran su da as-salafiyun ana kiran su da atba'us salaf in an ce da su as-salafiyun ma'ana su ƴan salafiyya ne sun zama ƴan salafiyya ne ta hanyar atba'us salaf bin salaf wato bin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sama da su kadan shine malamin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana daraja ce a ce kai mabiyin salaf ne daukaka shi ba kaskanci bane dan kan an ce ma salaf to kada ka kyamaci wannan sunan in ka kira kanka salaf ko salafi ko mabiyin ɗan salafiya to ba kai bid'a ba daidai kai tasmiya ce shar'iyya la fa'zura fiha to sannan ana kiran su da as-sawadul a'zam kuma ana kiran su da al-ghuraba waɗannan duka sunayen ƴan salafiyya ne ana kiran su da al-ghuraba ne saboda hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa musuluncin nan ya fara yana baƙo ina ma'anar musulunci ya fara yana baƙo a sa'ad da annabi ya fara da'awa ya fara wa'azi mushrikan makka ne suka ce ya zo da bakon addini ya zo da sabon addini ya saba wa iyaye da kakanni kai in haza illa ikhtilaf wannan ai wani abu ne da ba a san shi ba addinin yara kaga ghurbatul islami kenan to haka annabi ya ce bada al-islamu ghariban musulunci ya fara yana bako وسيعود غريبا كما بدا هكا مسلمي زي داو اكركن زماني yana baqo abinda yazo a musulunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a qur'ani da sunna in kai aiki da shi sai a ce ka zo da bakon addini annabi ya ce fa'uba lil ghuraba ma dalla da wadanda za a dube su a ce sun zo da sabon addini dan haka akai ta yi wa annabi a farkon wannan al'ummar akai ta lakaba mishi suna ce da shi sabe wanda ya kauce wa addinin iyaye da kakanni to ana kiran ahlus sunnati wal jama'a as-salafiyuna ana kiran su da al-ghuraba yana daga cikin sunayen su idan mun lura da wannan babi na farko zamu ga ya bayyana mana su waye ɗan salafiyya ta farkin ɗan ko kuma in ce wato asalin ɗan salafiyya sannan sai sunayen ɗan salafiyya sannan kuma su wane ne za a kira su ɗan salafiyya bayan waɗancan sahabbai waɗanda su ne asalin salaf تو بابی نبیوزے بینا من اصول نتفرکن ان سلفیا اباب اقیدہ یہاں دیکھا چکیوں اصول ان سلفیا اباب اقیدہ ان سلفیا سن کفا سن تری ارن یدہ اکی چیوہ سن کفا سن تری sun hana sakat in dai ababi ne na akida to sai dai a tsaya wa alqur'ani da sunna da ijma'in salaf in an ce salaf sahabban annabi me yazo a qur'ani me yazo a sunna me ya tabbata a zamanin sahabbai da aikin su da akidar su to in dai ababi ne na akida daga nan daga waɗannan usul din guda uku ake samu akida wannan shine usul asali na farko daga cikin asali na ɗan salafiya a ƙarƙashin wannan kenan ɗan salafiya ba sa samu aqidar su daga mafarki wani ya ce yayi mafarki sai ya tashi ta ba da labari a wayi gari ana tara mishi sadaka ya cinye muku kuɗi ya batar da ku ya raba ku da addinin gaskiya wannan bashi daga cikin tafarkin ɗan salafiya ɗan salafiya ba sa kafa hujja da kashafi ɗan salafiya ba sa kafa hujja a babin aqida da hikayat da qisas hikayoyi da labarai waɗanda suke ba su da asali a addinin musulunci in dai ababi ne na aqida ɗan salafiya ba sa kafa hujja da wannan in ka ji wani na kafa hujja da mafarki ko zauki ko kashafi ko hikaya ko kisasi to wannan kan ba dan salafiya bane ina fata mun fahimta ku tuna wani video clip da yake yawo wani da ke bada wani kisas da wata hikaya la isnad laha qissa da hikayar shehu dan nasuru a ciki ya fitar da wata matsala ta aqida to kaga wannan ya bi wani tafarki daban da tafarkin ɗan salafiya ina fata mun fahimta to sannan asali na biyu shishike na biyu daga cikin shika-shikan tafarkin ɗan salafiya a babin aqida suna kafa hujja da sunna ingantacciya a sake in an ce a saki ana nufin sunna mutawatira ko sunna wacce take ba mutawatira ba sannan sunna sakakkiya kafa hujja da ita a babi na aqida haka a babi na hukunce da mu'amalat ma'ana masail al'amaliya ahlus sunna suna kafa hujja da sunna a sake mutawatir ko ahad a masailul ilmiyyati wal amaliya a babi na aqida da babi na ibada da mu'amala da rayuwa da kasuwanci da sauransu to sannan shishike na uku daga cikin shika-shikan tafarkin wato ɗan salafiya ta fuskar kafa hujja da a babi na aqida suna fahimtar alqur'ani da sunna a bisa hasken fahimtar salaf da abinda aka ruwaito daga salaf na tafsirin alqur'ani da sunna saboda salaf sun fi kowa ilimi game da alqur'ani sun fi kowa sanin larabci dan haka fahimtar su ga alqur'ani daidai ce har ma aka samu su daga cikin malaman hadisi suna ganin idan aka samu fassara daga salaf fassara daga sahabbai fassarar alqur'ani to wannan fassara suna ganin hukuncin ta daya da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana idan da za a samu wata aya sai a samu sahabi Abdullahi dan Abbas ko Abdullahi dan Mas'ud ya fassara wannan ayar to wannan fassarar ta wannan sahabin hukuncin ta daya da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ko mai alfiyatul iraqi ne yake wa'addu ma fassarahu as-sahabi raf'an fa mahmulun 'ala al-asbabi ko ba haka yace ba wa'addu ma fassarahu as-sahabi raf'an fa mahmulun 'ala al-asbabi karkashin babul barfu abinda sahabi ya fassara wata aya da shi wasu malamai suna ganin lahu hukmul marfu ina fata mun fahimta dan haka fassarar salaf game da alqur'ani da sunna hujja ne akan ƴan bayan su saboda salaf illa rafci da sun fi ka iya larabci idan ilimi ne da fahimta sun fi ka dan malamin su manzon Allah ne kai waye malamin ka su daga jami'ar manzon Allah akai graduating din su kai kuma daga wace jami'a dan haka in kana so ka gane ka kwatanta matsayinka da nasu kwatanta makarantar su da malamin su da naka makarantar da naka malamin sai ka gane akwai wata tazara ba'ida ba mai dal mashriqi wal maghrib dan haka fassara salaf game da nusus na alqur'ani da sunna to hujja ne wajibi ga musulmi su dawo kan shi yana daga cikin fa'ida ta lazimtar fahimtar salaf game da nassoshi da alqur'ani da sunna kaga fahimtar salaf yana tare sabani na haƙura da tawo fahimtar ka haƙura da taka su haƙura da tasu mu haƙura da tamu mu bi fahimtar salaf sai kaga ta hada mu a guri guda wannan yana daga cikin fa'idar tsayuwa akan fahimtar salaf ga alqur'ani da sunna sannan lura da aikin salaf da fahimtar abinda suka fahimta to wannan dalili ne kuma abu ne da ke sheda akan ingancin kafa hujja da abinda suka kafa hujja da shi to sannan yana daga cikin fa'idar tsayuwa akan fassarar salaf abinda salaf suka yi shiru akai kai ma kai shiru wannan shine kubutar ka as-sukut amma sakata anhu salaf kaja baki kai shiru cikin abinda suka yi shiru akai فإنهم عن علم وقفوا با ilimin su ne ya kare ta sa suka yi shiru ba ka tsaya inda suka tsaya kada ka zarci kada ka wuce in ka wuce to Allah shi kiyaye ka wuce ta farkin su to sannan yana daga cikin fa'idar lazimtar fahimtar salaf shine kokarin takaita sabani da takura sabani da yau da takura sabani kada ya fantsa mai yawaita to sannan fahimtar salaf fa'idar takaituwa akan fahimtar su ka'ida ce babba wurin raji ga duk wani dan bid'a da kai dan dan bid'a ya dauko maka ayar alqur'ani kace ai gashi a alqur'ani min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a dan saboda jahilci akwai masu fassara wannan ayar suna kafa hujja cewa gashi a alqur'ani to karike shi sai ya kawo maka fassara daga cikin fassarorin salaf ga wannan ayar karike shi kada ka bari ya gudu ko zariyar wannan shi za ta kwanci ina fata mun fahimta to sannan yana daga cikin shishike na hudu daga cikin shikashikan usul na tafarkin ɗan salafiya game da kafa hujja a babin aqida sallamawa wahayi sallamawa game da abin da yazo na alqur'ani da sunna duk abin da yazo a cikin alqur'ani ka sallama ka yadda ka bi Allah ka yadda zaka yi wa Allah da'a cikin umurnin da yazo a cikin alqur'ani ka yadda zaka sallamawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin umurnin da yazo a cikin sunna kada kai amfani da hankalinka ka kauce wa umurnin alqur'ani ko sunna dan yana daga cikin lazimi na imani sallamawa Allah sallamawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sunna yana daga cikin shishike na biyar tattara tsakanin dalilai na alqur'ani da sunna a wuri guda duk abinda zaka kafa hujja da shi ko ka karantar ko a kafa maka hujja ka karba ko a karantar da kai to yana da kyau a tattaro dalilan kowace mas'ala a wuri guda idan alwala a tattaro hadisan alwala da ayoyin alwala a wuri guda sai a fi fahimtar alwala in sallah ne a tattaro dalilanta a wuri guda al-jam'u bainan nusus fil mas'alati al-wahida dan ba haka ba in ka dauki wani nassi ka kyala wani to akwai matsala ai kai kanka jikinka ba kanka ne kadai a jikinka ba akwai hannaye akwai kafafu a kanka akwai idanu da kunnuwa da baki da hanci kaga ashe ba kai kadai ya hada jikinka ba haka duk wata matsala ta addini da kake so ka gabatar ko ka karantar ko ka kafa hujja a karba ko a kafa maka ka karba ko a karantar da kai ko a gabatar maka to yana da kyau a tattala dalilanta a wuri guda dalilan da suke a warwa za a tara su a wuri guda yana daga cikin tafarkin ɗan salafiya ta fuskar kafa hujja a babi na aqida yana daga cikin tafarkin su imani da mutashabihin alqur'ani da kuma aiki da muhkamin alqur'ani tafarkin su na bakwai ba sa kutsawa cikin ilmul kalam ilimin falsafa ba sa kutsawa gurin kokarin murde ma'anoni na ayoyin alqur'ani da sunna dan ya dace da ra'ayin su ko son zuciyar su ba sa kutsawa cikin ilmul kalam dan duk wanda ya shiga cikin ilmul kalami da falsafa to sai ya fita da wani virus mai wuyar magani virus din da bai da antivirus ina fata mun fahimta zai fita da wata matsala duk ayar da aka daga mishi ita sai ya ji wani abu yana ringing a kwakwalwar shi ne ya zai ya murde ta ya zai ya bauɗe mata ya zai ya karkatar da ma'anar ta wannan yana daga cikin guba ta kutsawa cikin ilmul kalami ko ilimin mantiki ko ilimin falsafa manyan malaman da suka kasance a da waɗanda suka wayi gari suka zama hujja a ilimi na falsafa da ilmul kalami da mantiki su kansu da suka shiga sai suka kasa fita tsalle ɗaya ake a fada rijiya sai ai dubu ba a fita ba irin su Razi irin su Ghazali wani ya kwashe rayuwar shi gaba ɗaya ya cinye ta akan neman ilmul kalam wani ya yi shekara 40 wani har rubuce-rubuce kai wani sai da ya zama hujja a wannan fagen amma a ƙarshen rayuwar shi sai ya ruɗe ya ce shi ya ma kasa gane addinin gaskiya ya riƙa rera wasu baitoci wai ma duniyan nan da gaske ne za ta tashi wai ma in ta tashi in mun mutu za a tashi haka ya riƙa rerawa wai in an tashi wai ma aljanna ko wuta da aka faɗa gaskiya ne wai ma ni din nan wuta za a kai shi ko aljanna za a kai shi sai ce lasto adiri wai ma Allah gaskiya ne lasto adiri wai ma kaza gaskiya ne lasto adiri shi ma bai sani ba ya ruɗe ya shiga cikin tahayyur wani kuwa cewa ya yi nihayatu iqdamil uqul iqalu wa aktharu sa'i al-alamin dalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa ghayatu dunyana adhan wa wabalu falam nastafid min bahthina tula jahrina siwa an jama'ana fihi qila wa qalu yace duk rayuwar mu da muka gudanar da ita da bincike da rubuce-rubuce da aka yi babu abinda muka fa'idantu da shi sai tattara maganganun karfi maganganun mazaje ya ce kila kala kalu kulna kila abinda ya tara kenan daga karshe sai ya rasa gaskiya akwai wanda ya zo daga karshen rayuwar shi al-imamu abul haramain al-juwayni a karshen rayuwar shi sai ce shi ya ma rude gaba da ya kasa gane addinin gaskiya yace in Allah bai mishi rahama ba to wailul lahu ya shiga uku ya lalace shi yanzu fata yake Allah ya dauke shi akan aqidar tsohuwa daga cikin tsofaffin garin aja'izu lai sabur tsohuwa da yan an tambaye ta wance waye ma halicci ki zata ce Allah yana ina yana sama akan wannan aqidar ina littafai da ya rubuta duka ya watsar da su to shiga cikin ilmul kalami jama'a matsala ne kada kace kana da dabara zaka iya zillewa matsalolin zaka iya zillewa zillewa ruwan sama in ka fito an ce kar ka shiga sai ka sha an ka shiga zaka iya zilliya to shiga ka zille mu gani kaga sai dai ka zille al jawo kake dan Allah shi kiyaye Allah madaukakin sarki shi kiyaye gaba ta uku الأصول الأساسية للدعوة السلفية قبل يكون أصول أصل لي وأن دسكنا تمشي نجم شكي وأن دعك جنا دعوة سلفية أكي قبل تفرقوا يلا رجع تكين أصول دعك جنا دعوة سلفية أكي أهل السنة أن سلفية كجدة كيو مسلمي كجدة كيو الأمة كجدة كيو shine ar-ruju'u ila al-qur'an ila al-kitabi wa as-sunna muslimi su dawo zuwa ga al-qur'ani da sunna wa fahmuhuma ala nahji as-salaf as-salih su fahimta al-qur'ani da sunna abisa fahimtar salaf wadanda suke na kwarai ridwanullahi alaihim Allah madaukakin sarki ya yarda da su in an ce dawowa zuwa ga al-qur'ani da sunna tun daga kan koyan al-qur'ani iya karatun alqur'ani haddace alqur'ani kokarin sanin ma'anoni na alqur'ani sannan aiki da alqur'ani to haka ita ma sunna wannan shine ma'anar dawowa zuwa ga alqur'ani da sunna dan haka in an ce dawowa zuwa ga alqur'ani da sunna ma'ana ce mai fadi ta fi karfin a takaice ta kadai akan haddace alqur'ani kadai ba tare da fahimtar ma'anonin shi da aiki da shi ba dan haka yana daga cikin usul al-asasi na da'awa ta salafiyya asali na biyu ɗan salafiyya yana daga cikin asalin da suke akai na addini da aqida shi ne kiran al'umma zuwa ga kadaita Allah madaukakin sarki da kuma tsantsanta bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai dan haka at-tauhid wal aqidatu awwalan duk wata da'awa da fata bai wa tauhidi da aqida muhimmanci ba to da'awa ce da bata yi daidai da kama da da'awar annabawa ba da'awar annabawa da'awa ce ta tauhidi da aqida ka karanta al-qur'ani wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وتنا حديث عبد الله بن مسعود حديث البخاري ومسلم أسعد النبي تورا معاذ بن جبل كو حذيفة معاذ بن جبل زوا قصر يمن تشير شي إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ذاك جيك ساموس متاني ما أبو تالب تاف يهود لنصارى يذن أبو نطرق ذاك فاركرن سزوى قريشي شيني شيدا وباب أبن بوتا وادك استياسي الله سنن كتنا دوانشا حديثي لأنس حديثا ضمامة تنفعل با أسعد النبي تورا ونوكيل يجي ومتاني وأذي mutanen suka nado wani ya wakilce su yazo ya tabbatar da gasken ne annabi ya turo shi da yazo ya tambaye annabi yace da shi za'ama rasuluka annaka tazqumu anna Allah arsalaka yace dan aikin ka yari ya ce wa Allah ne ya aiko ka annabi yace kwarai wannan ba kawai yace faman khalaqa as-samaa kai Muhammad wane ne ya halicci sama annabi ya ce Allah waye ya halicci kasa Allah waye ya sanya a kasa duwatsun da ya sanya da ruwa annabi ya ce Allah wannan ba kawai ya ce fadil ladhi khalaqa as-samaa wa khalaqa al-arda wa ja'ala fiha ma ja'al Allahu arsalaka bi hadha Allah ne ya aiko ka da haka annabi ya ce eh kaga abu na farko da ya fara tambaya ishara akan dan aikin annabi abinda ya fara karantar da su tauhidi ya tambaya akai dan haka da'awar salafiyya tana bada muhimmanci game da tauhidi game da aqida ba kamar yadda ake cewa tauhidi da aqida yana raba kan mutane ba ba kamar yadda ake cewa ai hankali da tauhidi ba ai hankali da aqida akwai hadari eh akwai hadari idan baka sanca ba in baka koya ba dan in ka mutu babu tauhidi duk aikin da kai tobatacce ne ya kamata mutane su gani ku tuna da wancan hadisi na Ibn Jud'an hadisin Bukhari riwayar Aisha tace Ibn Jud'an ya mutu a jahiliya amma yana taimako ina ciyarwa ina sada zumunci ina tufatarwa annabi yace duka waɗannan ayyukan ba za su amfane shi ba saboda bai taba cewa Allah ka gafarta min zunubaina ba ma'ana bai musulunta ba bai da tauhidi bai da aqida dan haka tauhidi da aqida suna da matukar muhimmanci jama'a dan haka ahlus sunna ku sanya littafan tauhidi da aqida aje aqidar ahlus sunna da tauhidin ahlus sunna a littafan ahlus sunna wannan yana daga cikin usul al-asasiya na da'awar salafiyya to sannan yana daga cikin usul na uku tsoratar da musulmi game da shirka da dukkan yadda shirka take kaga shirka ita ce zunubi mafi girma akbarul kaba'ir shirka tana bata ayyuka shirka zunubi ne da in ka mutu kana yi Allah ba zai taba yafe maka ba shirka sababi ne na haramta maka shiga aljanna shirka sababi ne na shiga wuta da dawwama a gidan wuta kaga ashe shirka ya zama wajibi a tsoratar da musulmi game da shirka to wannan yana daga cikin usul na da'awar mu yana daga cikin sabubban yaduwar shirka jama'a zakewa wurin bin mutanen kirki da yi musu biyayya al-ghuluwu fi salihin a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yace da ahlul kitabi ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa alhaq kaga ghuluwi ne ya sabbabarwa da ahlul kitabi suka rika bauta wa malaman su da shehunan su shi yasa a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la taqruni kama atrakin nasar ibn maryam inma ana abdullahi wa rasuluhu kada ku kuzuzuta ni kada ku dauke ni ku kai ni matsayin da ba nawa ba irin yadda nasaru suka yi wa isa dan maryam har ta kai su ga allantar da shi wannan shine abinda muke ji kuma muke gani game da wasu waɗanda musulmi ne qaumun min bani jildatina yatakallamuna bi alsinatina ghuluwi da suka yi gurin shehunan su ta kai ga allantar da shehunan su wasu ma suka rika cewa shehunan su sun fi Allah a'udhu billah wannan yana daga cikin ghuluwi wanda yake sabbabar da shirka yana daga cikin dalilan da ke sabbabar da shirka da ya wajaba musulmi shi ta katsantsan da shi akwai takalidanci taqlidul aba me iyaye da kakanni suke akai koda shirka ne ƴaƴa sai su ce to mu muna nan ba za mu saba musu ba ba za su ji kunya ba inda muna nan to wannan yana daga cikin sabubba na wato asalin yaduwar wato asalin shirka ku tuna da kissar annabi ibrahim karanta suratul shu'ara ila suratul anbiya واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون قوما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون إن ككروا إيسو ككرا إيسو صنع جنكو بما كدن كتي بوتاو أو ينفعونكم أو يضرون صنع أمفان الدكو إن كنا دبكاتا كو صنع شوت الدكو wace amsa suka bayar qalu sai suka ce wajadna aba'ana kadhalika yaf'aluna ai mun ga iyayen mu ne suna bauta musu mu ma sai muke bauta musu qala afara'aytum ma kuntum ta'budun yace shin ku ba ku da hankali ba ku ganin abinda kuke bautawa antum wa aba'ukumul aqdamun ku da iyayenku waɗanda suka gabace ku. Annabi Ibrahim imamu al-hunafa sai bara'a da su yace fa innahum waɗannan gumaka da ku da kuke bauta musu aduwwul li illa rabbul alamin alladhi khalaqani fa huwa yahdini wa alladhi huwa yut'imuni wa yasqini wa idha maridtu fa huwa yashfini wa alladhi yumituni thumma yuhyini والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ذكر وطنع أيوكا ندباب من ينس إنباء الله دونك تقليد الآباء ينا رجتكين صبوبا ياتور شركا ينا رجتكين صبوبا ياتور شركا ياكو جماعة جاهل ترحكيك دن أبند الله يأيكو النبي دشين مسلمشي دونك كي مسلمي كومي كيهي lalle ka ware lokaci ka tafi ka koyi addinin ka dan kasuwa ne kai ka tafi ka koyi addinin ka ka ware lokaci ma'aikacin gwamnati ne kai dan boko ne kai lecturer ne kai tafi ka je ka koyi addinin ka baka da wani uzuri da a wurin Allah da zaka ce ka tsaya aiki kaza ne baka koyi addini ba ba cewa akai sai ka zama malami ba amma ka koyi addinin ka ka zama abisa basira to sannan yana daga cikin sabubban shirka hadisan ƙarya da aka yi cikin kira haka daga cikin sabubban shirka hikayoyi na ƙarya da waɗanda suke almatbu'una waɗanda ake bi suke shiryawa suke karantawa mabiyansu Allah madaukakin sarki ka tsare mu yana daga cikin tafarkin ɗan salafiya usul da da'awar salafiya ta ginu akai kiran al'umma ya zuwa ga bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ad-da'watu ila al-ittiba' yana daga cikin tafarkin mu kuma muna kiran dukkan al'umma dukkan musulmi dukkan mutane maza da mata ba wai mutane kade ba har aljanu jama'a ana kiran su zuwa ga bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bin abinda sahabban annabi suke akai wanda annabi ne ya aje su daga gare shi suka koya suka kwaikwaya dan haka bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kwaikwayon annabi ta fuskar akida da aiki a zahiri da batini da tabbatar da sunnar annabi a matsayin mai hukunci a kanka da kai hukunci zuwa ga sunna da yarda da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da tsayuwa a iyaka ta shari'a to duka wannan yana daga cikin abinda mu ahlus sunna muke kiran al'umma zuwa gare shi na al-ittiba'u kuma yana daga cikin usul na da'awar mu lallai ne abin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa da mabin manzon Allah bin Allah ne hadithin bukhari da muslim annabi yace man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man yuti'i al-amira faqad ata'ani wa man ya'si al-amira faqad asani bin annabi bin Allah ne karanta suratul nur wa yaquluna amanna billahi wa bir rasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqun minhum min ba'd dhalik وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ما لم يسكت لفظ ليحكم بينهم باين أن أنبت ألا دمنظم ألا سأكي توحيد الضمير المستقر سكت ضمير لكم وأن يزوى دمنظم ألا إذن أكت رئيس زوى ألا دمنظم ألا دن يهكنشي أتكانون سشيوى شي منظم ألا ba ce liyahkuma bainahum ba liyahkuma bainahum sai zama yahkuma al-irabance fi'l mudari mansubun bi al-mudmaratan jawazan ba'da lam at-ta'lil wal fa'il damir mustatir jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila aqrab madhkurin qablahu ليحكم إذا دعوا إلى الله ورسوله الرسول أقرب إلى الضمير ذاك الضمير يعود إليه ذاك حكمت النبي واجبين المسلمين سيأكي سقيوا النبي حكمت إن يسجسن يرجى suji babu kaikayi a cikin zuciyarsu. Idza fariqun minhum mu'riduna wa in yakul lahum al-haq ya'tu ilayhi muz'inin afi qulubihim marad am irtabu am yakhafuna an yahifa Allahu 'alayhim wa rasuluhu bal ulaika hum adh-dhalimun innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Wannan ita ce maganar mumini mai imani in aka kiraye shi zuwa ga Allah da manzon Allah. Yace bi sami'na wa ata'na. Kada ka zama kamar Yahudu da suka ce sami'na wa asaina wasma' ghayra musma'in. Haka zama irin su. Malamai suka ce bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta fuskar shari'ar shi da ibadar shi to ba ta tabbata sai ka cika wasu al'amura ka lura da al'amura guda shida. In ba haka ba bid'a za ta shigo cikin binka ga manzon Allah. Abu na farko suka ce ka lura da sababi. Ibada takan tabbata sababinta yake tabbata idan ka yi ta sai ta zama bid'a. Yanzu ko shakka babu sallar da ai ibada ce qiyamul layl ko? To amma mutumin da ya rayar da daren 27 ga watan Rajab da ibadar sallah da itikadin cewa ai rana ce da aka yi miraji da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga sallar dare ibada ce haka ne, amma sababin yinta ya tabbata, to sai an lura da sababi jama'a. Ko mun fahimta da kyau jama'a? To sannan abu na biyu, a lura da jinsi. A lura da jinsin ibada da me ake yin layya, raƙumi ko raƙuma, sa saniya, rago ko bunsuru ko tinkiya ko akuya, farare da jajaye haka ne. Sai mutum ya layya da kaji, kaga layya tana da asali a shari'a, amma jinsin abinda aka ce a yi layya da shi akwai kaji? A to sai mutum ya layya da doki. Doki yana daga cikin jinsin dabbobi na ni'ima da aka ce a yi layya da su. To kaga yanzu bid'a ta faru kenan. Ko mutum ya layya da jimina sai ce ai tana da nama ta ma fura gutsa da ta ce kai bid'a. To sannan abu na uku, a lura da adadi, shine al-qadar. A lura da adadi, da mutum zai tashi yayi sallar azhar raka'a 5, kaga sallah tana da asali a addini, amma wani adadi ne shari'a ta zo da shi game da sallar azhar raka'a 4? To kari akan raka'a 5 bid'a ne. Kada wani ya ce to sallar ma bid'a ce sai a ce sallah ba bid'a bace, karin da kai ne bid'a. Da mutum zai ƙara salloli na farilla su zama guda 6, madadin 5, to ɗayan nan da ya ƙara bid'a ce tare da sallah tana da asali a addini. To ma ƙarin fil qadari wal adad ziyadar bid'a ce. Sannan abu na 4, lura da kaifiya, yaya aka ce ayi ibadar, ya aka ce ayi. Da mutum zai tashi ya kabbarta sallah sai ya fara tahiya, in ya gama tahiya sai ya ce sami Allahu liman hamidahu. Kaga sami Allahu liman hamida, tahiya ai suna daga cikin ayyukan sallah, amma haka shari'a ta zo da shi kaifiyar hay'ar haka take. To sauya hay'ar ibada daga yadda shari'a ta zo da shi bid'a ne. To sannan abu na 5, az-zaman, lura da lokaci. Yaushe aka shar'anta ibada kaza, lokacin yi ta a lokacin. Idan ka jinkirtar da ita zuwa wani lokaci ko ka gabatar da ibadar kafin lokacin, bid'a sai ta faru. Yanzu da za mu sallar asuba a yanzu da nake magana, to kaga bid'a ta faru kenan. Don sallaina qabla al-waqti, qabla az-zaman, qabla zaman al-ibada. Da mutum zai yi azumin Ramadana a wata na 2 daga cikin watannin musulunci, watan Safar, azumin shi yayi saboda ya saba da lokaci az-zaman. ku tuna da wancan hadisi na dan uwan Bara'u dan Azib, hadisin Bukhari da Muslim. Annabi ya khutba a ranar Idi, yace wanda ya salla irin tamu, yayyanka irin namu ya dace da sunna. Wani ya miƙe yace, ya manzon Allah, yau na ga ranar Idi ce rana ce ta cin abinci da abin sha, sai na so abinda iyali na ya kamata su fara ci a fara cin nama. Fadhabahtu qabla as-salah qabla an usalli, sai na yanka kafin ai sallar Idi. Mai Annabi ya ce mushi, shatuka shatu lahmin, ka ci nama amma baka samu ladan layyawa. Saboda me? Yayi ta qabla zamaniha, yayi ta kafin lokacinta. Dan haka in kai ibada kafin lokaci, kafin lokacin ibadar, ibadar bace ba, da mutum ya tafi ya je aikin haji a cikin watannin da ba na aikin haji ba, aikin haji shi bai yi ba, lura da azzaman, sanan lura da almakan, wuri a ina aka shar'anta wannan ibadar, a ina ake yin itikafi, a masallaci. Da za ka yi itikafi a gida ba a masallaci ba, ka yi bid'a. Itikafin daidai ne, amma yin shi a inda ba a shar'anta ba bid'a ne. Kun lura da waɗannan qawa'id din guda shida? To a lura da su jama'a, ta waɗannan ƙofofin bid'o'i ke shigowa mutane. Ko shakka babu karatun Alƙur'ani daidai ne, tarihin manzon Allah daidai ne, to amma yin su a wani lokaci da aka kudirce yin su ibada ne, da ake da'awar wata ne na maulidi, yin su a irin wannan lokacin bid'a ne. Ina fata mun fahimta. Allah madaukakin sarki shi kiyaye. To sannan abu na biyar daga cikin shika-shikai na da'awar salafiya, neman ilimi mai amfani, yana daga cikin mafiya muhimmanci daga cikin usul da shika-shikai na da'awa ta salafiya. Ba da muhimmanci kwarai da gaske game da neman ilimi na shari'a da koyar da shi ga mutane, yana daga cikin wajibai na shari'a, yana daga cikin jimshikai da aka gina da'awa a kai. Mu lura da wani abu mai muhimmanci, ba dan Allah madaukakin sarki ya kaddari kuma ya azurta malamin mu Sheikh Albani da jajircewa gurin karantarwa ba, wanda kowa ya sani, malamai da ɗaliban ilimi da kowa ya sani, da wataƙila ba a samu irinmu ba, da wataƙila ba a samu malamanmu ba. Dan haka karantar da ilimi yana daga cikin shika-shikai na da'awar salafiya jama'a. Dan haka kada ka kuskura kana musulmi, ka zama baka koyon ilimi kuma neman ilimi a hannun malamai waɗanda aka koyar da su, aka yi tarbiyyar su, neman ilimi a inda ya kamata, neman ilimi da tarbiyya da ladabi na neman ilimi. To sanan yana daga cikin usul da shika-shikai na da'awar salafiya, tacewa da tarbiyya akan tataccen addini, a tace sunna daga hadisan ƙarya, a ware ingantattu daga waɗanda ba su inganta ba. Ina fata mun fahimta. A tarbiyyanci mutane akan tatacce, a tace aqida, a tarbiyyanci mutane akan tatacciya, a tace fiqh, a tace tafsirin Alƙur'ani, a tace tarihi, a tace ɗabi'u, a tace halaye, a tace mu'amalar mutane, a tarbiyyance su akan tataccen addini, shine at-tasfiya wa tarbiyatu 'ala al-musaffa. Wannan yana daga cikin usul da shika-shikai na da'awar salafiya. Dan haka ba cewa ɗan salafiya suke sun fi kowa ba, ko kuma kowa bai iya ba, a duk abinda za su kawo to sai sun tashi, sai sun tantance. Ba ka gani rigar da za ka sa sai ka tantance mai kyau, yadi in ka siya za ka bayar sai ka tantance tela mai wanda ya iya kware. Ba ka ganin mace in za ka aura sai ka tantance ka ce fara doguwa, ka faɗi wasu abubuwa haka waɗanda kai a gurinka kai kanka baka cika su ba. Eh mana, to kaga a aure kenan da mace, to addini ka ce ba za a tashi ba, a bar kowa, a bar mutane a yadda suke, a'a sai an tashi, sai an tantance, sai an tarbiyyarci al'umma akan tataccen addini. To sanin yana daga cikin usul din da'awar salafiyya, tace dabi'u, tace mu'amala da tace tarbiyya. A tarbiyyanci mutane akan haƙuri, haƙuri da juna, juriya da iya dauke cutarwar da dan uwanka yake maka, ihtimalul adha, kamewa game da fushi, bin abu a hankali, ka zama mai dangana. Wannan yana daga cikin usul na da'awar salafiyya. Ba duk abinda aka yi maka ne zaka ce sai ka rama ba, ka zama mai haƙuri, dan kai ma haƙuri ake yi da kai. To sannan ka zama mai kamewa, ka kame daga miyagun ɗabi'u, maganganun banza, ɗabi'u na rashin mutunci, zagi da duk wani abu da zai zama rashin tarbiyya ne, ka zama mai kamewa. Sannan ka kame daga bibiyar abin da ke hannun mutane, ka zama jarumi, jarumi bi ma'anar kalima, ina fata mun fahimta. To sannan ka zama mai adalci, wanda adalci yayi karanci a cikin mutanen da suke rayuwa a yau, waɗanda ake kira musulmi, waɗanda ake kira ahlus sunna, wanda ya wajaba a dawo ya zuwa ga lura da wannan adalci. Shi zai sa hatta wanda ya saba maka sai kai adalci, ka faɗi alherin da yake tattare da shi. Adalcin nan fa Allah ne ya fara yin wannan adalcin jama'a. Babu waɗanda al'ummar da annabawa suka sha wuyar wa'azi da su irin Yahudawa, Banu Isra'ila, annabi Musa ya sha wuya da su, amma tare da haka Allah in ya tashi magana a kansu sai ya musu adalci. Allah ya ce laisu sawa'a, ba ɗaya suke ba. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun. Adalci ne wannan, al-adlu hatta ma'al mukhalif, ka zama mai adalci hatta wanda ya saba maka ka rike yi mishi adalci. To sannan yana daga cikin usul na da'awar salafiyya, tsoratar da musulmi game da hadisai na ƙarya, da hadisai masu rauni, da hadisai waɗanda suke munkarai. Wannan kam duk wanda ya san malaminmu Sheikh Muhammad Awwal Al-Albani, Allah ya gafarta mishi, ya san shi akan wannan. A tace, a tantance, in hadisi bai tabbata ba, durin shi sai ya faɗi cewa da'ifi ne, ko mawdu'i ne, ko munkar, ko babilul la asla lahu, sai ya faɗa. To wajibi ne al'umma ta zama haka, musamman malami masu wa'azi da karantarwa. In ka faɗa hadisi bai tabbata ba, to ka haɗa hadisin da bayani game da raunin shi. To sannan yana daga cikin shikashikai da usul na da'awar salafiyya, ƙoƙari gurin samar da rayuwa ta musulunci a tsakanin musulmi, da ƙoƙarin tabbatar da hukuncin Allah a bayan ƙasa. Wannan ita ce manufarmu mafi girma. Ba manufarmu a sanmu ba, Allah ya sani. Ba manufarmu mu yi suna maɗaukaka ko mu samu duniya ba, Allah ya sani. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Ba manufarmu bane a ce wani, ba manufarmu bane tara kuɗi, ba manufarmu bane kaza. Manufarmu ita ce tatbiqu hukmillahi fil ardi, ƙoƙarin tabbatar da hukuncin Allah a bayan ƙasa. Allah maɗaukacin sarki shi kiyaye. Allah ka tabbatar da mu, Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za mu tsayu akan waɗannan abubuwa da muke yi ma junanmu wa'azi da shi. Babi na huɗu, kuka ci yayi? A ci awa ɗaya ku? Allahu musta'an. Kamar kan bayani game da manhajin salafiyya, ai wani abu ne wanda ma'ana duk addinin nan, duk Qur'ani, duk sunna fa manhajin ne. Kaga abin kam ko ka nufi takaitawa sai kaga abin ya kwace maka. Matsayar 'yan salafiyya game da takalidanci da bid'a da 'yan bid'a da kuma makalkalewa mazhabanci, 'yan salafiyya ba su yadda da takalidanci ba sai da sharuɗa. daga cikin sharuɗin ya zama wanda zai taqalidanci ya zama min al'awam ba shi da ahaliya ta iya bincike game da duk wata mas'ala a Qur'ani ko sunna to ya halatta ya taqalidanci sharadi na biyu ya zama yayi taqalidanci ne ga malamin da tsoron Allah shi ya bayyana kwarewar shi a ilimi ta tabbata amanar shi da gaskiyar shi sun bayyana to sannan sharadi na uku ya zama abinda zaka yi taqalidanci akai wani abu ne da babu sabani karar game da alqur'ani ko sunna da zai zama malamin ka da kake taqalidanci da shi ya baka fatawa sai fatawar ta ci karo da wahiru nususil kitabi was sunna to a wannan halin bai halatta kai taqalidanci da shi ba to wadannan kadan ne daga cikin bayanai wadanda a tattakeci a ya hakuri game da taqalidanci ga wani littafi da ya kamata musamman mutane su san shi daliban ilimi da malamai in dai game da taqalidanci ne baka samu littafin nan ba to har yanzu akwai sauran bagana littafin shine iqabu himami ulil absar للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار وتحذيرهم عن الابتداء الشائع في الأمصار من تقليد المذاهب مع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار قد دوك وانن كراتون سونا للتابل هذا أيش جزاء الشاكراتون تينا وانا ببما لنيقى شيء الشيخ العلامة صالح ابن محمد نوح العبري wanda ya fi shahara da al-fullaki ya rasu hijira na da 1218 Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi a takeice jama'a bid'a illarta da illar in bid'a wani abu ne wanda yake malamai sun sha bayani amma bid'a tana da illa matuka a cikin musulunci kuma in bid'a suna da rawa da suke takawa wanda wajibi ne malamai na sunna su tashi su bayyana illar bid'a da illar in bid'a to sannan da'awar salafiyya bata yadda kamar kalewa wata marhaba ba shine at-ta'assub al-madhhabi kace kai ba maliki ne ba za ka bi wata mazhaba ba sai malikiya kuma in ka mutu a bisa mazhabar malikiya za a yi ma wankan gawa a yi maka likafari a kai ka kabari da'awar salafiyya ba ce da wannan ba don abinda za ka yi tambaya a kai shi ne kafin imamu maliku da waɗannan al'aimatul arba'a wace mazhaba malaman musulunci suke bi mazhabar salaf ina fata jama'a mun fahimta waɗannan malamai malamai ne na Allah mutanen kirki sun yi kokari sun ba da hidima da tsawainiya ga addini amma dai ba a aiko wani da cewa sai wani ya bi wata mazhaba ba daga cikin waɗannan mazahib din guda hudu a karanta littafin I'lamul Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin na Al-Allama Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya Allah madaukakin sarki gafarta mishi to sannan sai at-ta'assub al-qawmi ta'assubanci ga wata kabila ko kuma kace kabilanci kabilanci yana daga cikin al'amura da mas'aloli na jahiliya wanda annabi ya faɗa da su abinda ya tabbata a musulunci da da'awar mu da aqidar mu da manhajin mu shine al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne kowaye ko a ina yake kowani yanki yake kowani yare yake kowani kabila yake musulmi dan uwan musulmi ne ba mu yadda da taqalidanci ga at-ta'assub al-qawmi ba wato kabilanci ka ce wani ai kabila ne ya kai ma kabila ne ramatni bidai haki ne dan haka at-ta'assub al-qawmi wani yana daga cikin bid'ar zamani a yau wanda aka samu wasu shugabanni na wasu kasashe suka raya ta alqawmiyatul arabiyya wannan bid'a ce babba wanda akwai reshen ta da rassan ta nan yana yawo a cikin ahlus sunna sai mun yi taka tsantsan
duk wanda zaka hadu da shi da'awa ko addini ya hada ku ko wani abu kada ka kuskura ka aibanta shi da kabilar shi ko yankin shi ko harshen shi ko yaren shi don aibanta shi da ɗaya daga cikin waɗannan na daga cikin masailul jahiliya ina fata jama'a mun fahimta to sa'annan yana daga cikin at-ta'assub nau'i na at-ta'assub at-ta'assubul hizbi at-ta'assubul hizbi makalkalewa kungiya ko kungiyanci ko shakka babu musulunci ya yadda da al'amalul jama'i aikin gayya a taro wani abu ya taso wa musulmi a taro a yi abinda musulunci bai yadda da shi ba shine kungiyanci a kafa wani ya zama a kulla kiyayya da wasu akan wannan wanin to wannan musulunci bai yadda da shi ba musulunci ya yadda ne a kulla kiyayya ko a kulla gaba da musulunci da addinin musulunci kadai wani musulmi ne to dan uwanka ne ba musulmi bane to ba dan uwanka bane musulmi ne dan uwanka ne a kungiyar ka yake ko ba a kungiyar ka yake ba ya yadda da shugabancin shugabanka ko bai yadda da shi ba dan uwanka ne musulmi wannan ita ce ka'idar al-muslimu akhul muslim da kuma ka'idar da Allah madaukakin sarki ya fadi a cikin suratul hujurat wanda ya kamata duk wanda suke nan da waɗanda za su ji su saurare ni nan gaba su dauki suratul hujurat daidai waɗannan ayoyin koda tarjumar Hausa na Sheikh Abubakar Gumini kaje ka dauka ka karanta Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا fakarihitumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim muji tsoron Allah waɗannan nasihohin da waɗannan ayoyin da sakon da ke cikin su muji tsoron Allah muje mu hankalce su mu karanta su mu fahimce su mu yi hakuri da junan mu mu yi hakuri da ƴan uwan mu mu yi aiki da su mu dauki ƴan uwan mu a matsayin ƴan uwan juna in sabani ya faru tsakanin wani da wani wannan sabanin ba sabani bane na aqida ba sabani bane na tauhidi ba sabani bane na manhaji to nayi hakuri da kai kai ma kai hakuri da ni na kasa yayi hakuri yayi biyayya ga shugaba shugaba yayi hakuri da na kasa ku tuna da wancan hadisi hadisin wato asalin Mu'adh dan hadisin Hudzaifa hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaice shi a kitabuz zaka wani yazo ya ga Hudzaifa yace kai ya da ganka anan a bayan gari a daji me yasa aje ka anan Hudzaifa yace to ina kasar Sham Muawiya ya rubuta takarda wa Uthmanu nayi fatawa fatawa ta sabawa na'am a Abu Dharr Hudzaifa Hudzaifa ko Hudzaifa nayi fatawa ta sabawa gwamnati Uthman sai ya rubuta takarda Hudzaifa ya je Madina yana zuwa Madina to kun san akwai siyasa dama an ji yayi fatawa a can ya saba wa shugabanni to tunda ya dawo Madina sai mutane aka taru a gidan shi kowa ya zo neman karatu ina fata mun fahimta a ji to ni algafata malam zai ci shi kuma Hudzaifa ya ga to ijtihadin shi ne game da ayar zakka ayar suratu tauba wal ladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون شيء لم أكتاروا يتشتوا تندري اجتهادنا لبعض دينك رنتروا عثمان يغتو كمانا ما أقوى وتمثلا Usman sai ya rubuta mishi takarda ya ce to law shi ita tanahaita anna in ka so ka dan iya komawa bayan gari amma dai kada kai nisa da mu ya zama muna dan jin kanshin ka kana jin kanshin mu muna jin kanshin juna shine Huzaifa ya ce to kai ne tambaya ka ji abin da ya sauke na anan bayan gari Abu Zarr ne ko Abu Zarr shine wato Abu Zarr daga karshen hadisin mu je mu karanta yace والله لو امروا علي حبشيا لسمعت واطعت دلور da shi babban sahabi bane yace da za a dora min bakar fata bawa yace wallahi zan ji kuma zan yi mishi biyayya ba zan mishi tawaye ba biyayya ga shugabanni da shugabanci yana daga cikin abin da ya karanci a cikin mu mu ahlus sunna wannan shugabancin hatta na masallaci hatta mata shugabancin mijinki a gida yaya shugabancin mahaifiyarku a kanku shugabanci a wurin aiki a cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa sahabban shi satakunu ba'di athara satalqawna ba'di athara za ku ga wariya bayana ma'ana za ku ga an fifita wasu an kyale ku an ja wasu a jika an ture ku amma fasbiru hatta talqawni ala alhawd ku yi hakuri har sai mun hadu da ku akan tafkin nan nawa a ranar alkiyama annabi yace za ku ga wasu shugabanni ta'arifuna wa tunkiruna za ku ga suna aikata wasu abubuwa ba daidai ba sahabin yace fa ma ta'muruna me kake umurtar mu ya manzon Allah annabi yace isma wa afi wa in ukhiza maluka wa duriba bahruka ka ji kai biyayya ko an karbi duciyarka an daci bayanka kada kai tawaye ka ji kai biyayya wannan yana daga cikin abin da ya wajaba musulmi mu dawo cikin titayen mu malamai mu hankaltu da shi mu tarbiyantar da daliban mu mu dora su akai ayi hakuri jama'a yanayin lokacin ya kure ni a tsammani na bai wuce karfe 9 da rabi ba tuntuna ana min isharar cewa karfe 10 ta yi ina kara nana ta addu'a ga ƴan uwanmu da malamanmu waɗanda suka yi da'awa a wannan yanki na kasar Zazzau nan sabon garin da Zaria da dukkan Najeriya na da da na yanzu da waɗanda suka rasu da waɗanda suke raye da waɗanda suka kasance tare da Malam Albani wasu su suna nan a gaure suna ji hidima da dawainiya da kokari da suka yi malaman su da daliban ilimi daga cikin su Allah ya saka musu da alkhairi darul hadith as-salafiyya kainuwa da shan Allah da ta shirya wannan wa'azin Allah ka ci gaba da tsare mana ita talibanta Allah ya sanya musu albarka da sauran dukkanin talibai dan kada a ce an yi wariya ko Allah ka sanya mana albarka shugabannin mu Allah ka sanya musu albarka kai musu jagoranci zuwa ga abin da yake daidai ne kuma ka yarda da shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ka zaunar da kasar mu lafiya zan saurara anan take mana fatan alkhairi gaba ɗayan mu take cewa yadda muka hadu anan Allah ka hada huskokin mu a gidan rahma take cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya saka da alkhairi jama'a mun ji jawabi na Malam Umar Abubakar Mustafa Allah ya saka mishi da alkhairi babu shakka kamar yadda malam ya dauko bayani tun farko yayi alƙawarin cewa ba zai tsananta mana ba kuma ba zai tsananta wa ba za a tsananta wa kai ba ko kuma gaskiya ba a tsananta din ba dan naga jama'a kaman ma so su ce malam malam ko karasawa za a yi Allah ya saka da alkhairi jama'a wannan insha Allah akhadna bi kitab al-Baqar ne ma'ana mun kamalin zaman raqumi ne da izinin Allah wannan shine zai zama mana fatihatu khairi ku tara mu nan gaba za ku sake shin sanarwa da ikon Allah na wani muhadara da za a ƙara zuwa gabatar kamar yadda malam ya mana ishara a cikin muhadarar shi babu shakka kamala albani zai kai kyau waɗannan daga cikin wato asar na abinda malam ya ainihin wato bari ne a rayuwa Allah madaukakin sarki ya sanya albarka kuma ya cika ba da kai ladan wannan aiki zuwa kabarin shi in Allah ya yarda za ku ji mu lokaci bayan lokaci wanda za a tsara me yiwa nan gaba za a yi wato sanya lokuta ne na musamman da za a rinka zuwa ana gabatar da wannan muhabara amma kamar yadda muka ji wannan to ba zai zai shine ainihin wato na karshe ba da izinin Allah za a zo a ci gaba da gabatar da su za mu gayyaci coordinator namu daga cibiyar mu ta Darul Hadisi Salafiya ya zo ya yi jawabin godiya musamman ga iyayenmu na wannan yanki waɗanda su ne suka haifar mana da wannan alkhairi wanda gashi duk muna cin moriyar shi daga bisani sai kuma a yi kafaratul majlisi sai a sallami jama'a insha Allah Allah shi yarda ka da tafaddal
bismillah alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na farko dai muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya taimaka mana bisa ikon shi da yarda samu ka zo muka samu damar gabatar da irin wannan wa'azi a wannan wuri mai tarin tarihi da tarin albarka wanda hakikatan ran da tallan lokacin da shawo kwana ina kallo kaman zan zubar da hawaye in kuka ba abin da ya tuna min sai rayuwar mallam Albani wannan waje ne muka saba zai kira mu taro irin wannan ya gaya mana abin da Allah ke so ya gaya mana abin da Allah bai so ya fadakar da mu samu ƙarin imani wannan waje dama mallam ya kebe shi sa mai suna Nadi Salafiya kuma yace za a ga gabatar da irin waɗannan wa'azoji ne lokaci bayan lokaci to kuma bisa kaddara Allah madaukakin sarki tun san da mallam ya rasu a dai irin wannan wata irin wannan taron ba a yi wani wa'azi ba sai wannan shine na farko kuma sai muka ga fuskoki daga wanda aka dade aka saba tare da su a waje wanda shi ma ra'ayin farin ciki ne tare da kamar da mallam Shitu ya gabatar wa gabatar akwai fuskokin da shekara ɗaya ne ko shekara biyu baya watakila da su zabi tare a wannan alkhairi din kamar su Alhaji Ali Tankifa Allah ya kanshi da rahama kamar su mallam Ali Liman wato ba zai tsaya ba yau a lissafo su gaba ɗaya suna da yawa waɗanda sun rasu a wannan anguwa waɗanda da su aka assasa wannan da'awa sun ba da gudunmawa ƙwarai da gaske gudunmawa da kuɗaɗen su naira da ake tara misali in za a ce mai ko za a ce batir sun ba da gudunmawa ta hanyar su zo su zauna a yi karatun da su a lokacin da wasu ba sa jin daɗin su ga ana yin karatun babu shakka sun ba da gudunmawa kuma wasu da wasu rasa a cikin su to muna addu'a kamar da aka nema cewa Allah ya kansu da rahama Allah gafarta musu Allah kyautata bayansu Allah kai haske cikin kaburburan sai Allah mu kuma da ke raye Allah ka sa mu kyakkyawar cikawa Allah ka sa mu ga lafiya wannan anguwa tana tarihi kwarai da gaske mutanen muciya ba shakka Darul Hadisi Salafiya ko kuka haife ta ko kuma kuka kyakkyashe ta ba yadda za a yi a ce Darul Hadisi Salafiya ta kai wani matsayi ta manda da muciya don haka kamar da malam shi ta gabatar insha Allah ta'ala lokaci bayan lokaci za a tarinje wannan mahadarori da wa'azoji a irin wannan waje na Nadi Salafiya insha Allah ta'ala sannan kuma matakai koko matsaloli da malam saba tattaunawa akai matsalolin rayuwa matsalolin tattali matsaloli daban-daban da malake insha Allah akai-akai za mu ringa kiran wa'azi a nan wajen abinda muke fata shine mana fata alkhairi da kuma goyen baya lokacin da aka kira kamar da al'umma sun amsa kira kwarai da gaske Allah saka muku da alkhairi gaba daya da mun da ku gaba daya wani abu kuma shine Darul Hadisi Salafiya ba ta tsaya bane akwai kamar yadda ake gabatar da karatuka a nan masallacin mun Jami'u Salafi wanda Allah saka mallam Khamis Imam da alkhairi da kuma mallam Abubakar Hussein sannan can kasa kuma da mallam Abubakar mallam Yahya Abdullahi Al-Quri suna gabatar da Allah saka mata alkhairi amma ku ɗan darul hadisi salafiya dake wannan anguwa abu ɗaya ne kawai muke fatan a gyara akai shine kafafun ku sun yi karanci na zirga-zirga a can inda darul hadisi ke mazauni a wajen wajen ku suna ajujuwan da suke nan amma ba sa zuwa ajujuwan su har ma wasu amanta da su wani yazo kuma dan mai gata ne a waje amma dan ba a san shi zuba a tire shi a kofa ana mai tambaya to muna fatan Allah ya sa za a gyara wannan kowa ya lalaba ajin su ya koma makanta ko karatuka da ake gabatar wannan ajujuwa ajin Umar ajin Abu Hurairah ajin waye duka suna nan ana gabatar da litafai da yawa an sauke litafai da yawa daga lokacin da aka ce bayan malam baya da rai don haka muna fatan ku ci gaba da zuwa sannan kuma akwai updating da ake na ƴan makarantar Darul Hadis na san dole ke da Darul Hadis yana da wata lamba wanda malam ya bada to dole ƴan Darul Hadis masu wannan lamba din ana sabanta registration din su da haka muna fatan za ku zo ku sabanta registration din ku sannan kuma a ci gaba zuwa karatu insha Allah ta'ala sannan kuma muna bishara cewa gobe ma insha Allah ta'ala bayan sallar isha akwai irin wannan wa'azi wanda a Sheikh Malam ya Abdullahi Al-Khuri ya gabatar a can Darul Hadis Salafiya wanda ke gaskiya wato kafin Malam Albani muna gayyata ku kuma muna fatan za a ba da goyon bayan zuwa insha Allah ta'ala sannan hawa yau mun asasa karatu na mata na ko na gaba daya a can Darul Hadis Salafiya duk ranar Juma'a bayan sallar Juma'a malaban karfe 2 wanda yake da hali ya turo matarsa ko ƴarsa ana gaba za a ci gaba da fara garatin ne daga mako mai zuwa insha Allah ta'ala da dai sauran alkhairi da ke can kuma muna roƙon ku ku ringa zuwa kuna kallon abin da ake koda addu'a ku ringa yi da fatan alkhairi a wannan waje din Allah ya saka mana alkhairi gaba daya Allah ya sa mu gama Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya nema albarka wanda ke fama da wata matsala Allah ya kai matsalarsa wanda ke fama da tattalin arziki Allah ka buɗa mai tattalin arzikinsa masu karatu Allah ke masu buɗe ka sa masu ci amma ka sa masu ci a cikin karatunsu muke fatan Allah karɓa mun addu'o'i muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah
Allah. 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 All